Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci, da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 14 ga watan Agusta na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jihar Plateau Najeriya wasu Fulani matafiya da dama sun gamu da ajalinsu a unguwar Rukuba Road da ke cikin garin Jos. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a wani sakonsa da aka yada ta talabijin cewa ya lashe takobin fafatawa a yakin ƙasar. Ghani zai tabbatar da ganin dakarun tsaron ƙasar sun ƙara ƙaimi a lokacin da ƙungiyar Taliban ke ƙara matsawa kusa da babban birnin ƙasar Kabul a kowane wuni. A wannan halin da ake ciki, babban aikin da ke gabanmu shi ne ƙara ƙarfafa dakarun tsaron Afghanistan, in ji shugaban ƙasar a jawabin minti 2:30 wanda aka kafe a shafin sada zumuntan gwamnati kana talabijin ƙasar ta watsa yau Asabar da rana. Sanarwar ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa a birnin Kabul cewa Ghani zai sanar da murabus ɗinsa kuma ya baiwa Taliban damar shiga Kabul domin ita ma ƙungiyar mayakan ta tsagaita wuta. A hali da ake ciki, Ghani ya ce yana ci gaba da neman shawarwari daga muhimman mutane a cikin gida Afghanistan da ma kasashen waje, kuma zai sanar da jama'a nan ba da dadewa ba. A yau Asabar, wata gagarumar girgizar ƙasa ta afka wa yammacin ƙasar Haiti, kana an ji ɗuriyar ta a yankin Karibiya, inda mutane suka arce daga gidajensu domin jin tsoron gidajen za su rushe. Girgizar da ta kai ma'auni 7 ta afka ne kilomita 5 daga garin Petit Trou-de-Nibs, mai tazarar kilomita 150 daga babban birnin kasar Port-au-Prince, wadda ta kai zarfin kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa, in ji hukumar binciken ƙasa ta Amurka. Ƙasar tana ƙoƙarin farfadowa daga wata girgizar ƙasa da ta kai maki 7 a kusa da babban birnin ƙasar shekaru 11 da suka shuɗe, wadda ta kashe dubun dubatar mutane, kana ta ruguza gidaje, ta bar mutane ba su da wurin kwana. Kowa ya ji tsoro. Shekaru da dama kenan da kasar bata ga irin wannan gagarumin girgizar ƙasa ba, in ji Daniel Rose, wani mazaunin garin Guantanamo da ke gabashin Cuba, inda ya ƙara da cewa gidansa bata girgiza ba, amma kujeru da teburorin cikin gidan sun girgiza. Hukumar faɗakarwa akan mahaukaciyar guguwar teku ta Amurka ta ce babu wani gargaɗi akan guguwar teku bayan girgizar ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugo ɗin adawan Zambia Hakainde Hichilema yana samun rinjayen farko a zaben shugaban ƙasar akan dadaddin abokin adawarsa shugaban ƙasa mai ci Edgar Lungu, a cewar sakamakon da hukumar zabe ta fara fitowa da su. Lungu, mai shekaru 64 da yake mulkin ƙasar tun cikin shekarar 2015, da alamar yana fuskantar takara mai ƙarfi tare da Hichilema da aka sani da HH, wani ɗan kasuwa mai sukar lamirin yadda shugaban ƙasar ke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. Masu zuba jari suna sa ido sosai akan sakamakon zaben na ranar Alhamis a ƙasar da ke kudancin Afirka, wanda bashi ya dabaibaye ta, kana ta zama ƙasar nahiyar ta farko da ta sha wahala sakamakon gazabiyan basussuka a cikin watan Nuwamba. Hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa IMF ta dakatar da taimakon ta ga ƙasar har sai bayan zabe. Haka zalika, ake kallon batun gyara bada bashi a matsayin gwajin wuri na shirin duniya akan rage radadi ga ƙasashe matalauta. A ƙarshe, a yau Asabar, jihar New South Wales ta ƙasar Australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki 7 da ke farawa da yammacin yau Asabar. Za a rufe makarantu aƙalla mako guda. Wannan tamkar yaƙi ne, in ji shugabar jihar Gladys Bridge-Klein. Tana mai cewa wannan sabuwar nau'in cutar Delta shedaniya ce. Yau Asabar, annobar ta fi muni a jihar, inda aka samu sabbin kamuwa 466 da kuma mace-mace guda 4. A Amurka, wani kwamiti mai ba da shawara ga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ya kada ƙuri'an bai ɗaya a jiya Juma'a, inda ya amince da shawarar ba da rigakafi na uku ga mutane 2,700,000 masu raunin garkuwar jiki. Wannan shawarar na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bada umarni a ranar Alhamis cewa a bada rigakafin Pfizer ko Moderna a karo na uku ga mutane masu fama da tsananin raunin garkuwar jiki wanda yawan su bai kai kashi uku cikin ɗari na al'umman ƙasar ba. A ƙasar Rasha kuma jiya Juma'a an samu mace-mace na wuni guda da ya kai 815 adadi mafi yawa da ƙasar ta samu a cikin wannan annoba. Jami'an kiwon lafiya da sun ce Delta ce ta haddasa mace-macen. Ita ma gwamnatin Canada ta sanar a jiya Juma'a cewa za ta buƙaci duk matafiya daga wannan lardi zuwa wancan masu amfani da jirgin sama ko jirgin ƙasa ko kuma jirgin ruwa da su yi allurar rigakafi. Jami'ai sun ce gwamnati za ta buƙaci duk ma'aikatan tarayya su yi allurar rigakafin.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Filatan Najeriya. Da wasu Fulani matafiya da dama suka gamu da ajalinsu a unguwar Rukuba Road da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tuhume su. Bayanai sun ce matafiyan wanda ke kan hanyarsu ta zuwa jihar Ondo sun fito ne daga jihar Bauchi bayan kammala taron addu'o'in sabuwar shekarar Musulunci. Ga rahoton da wakiliyanmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu Fulani matafiya da dama sun tarar da ajalinsu a yankin Rukuba Road da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tuhume su. Lamarin ya auku ne a daidai lokacin da al'umar Irigwe ke gudanar da bison gamagari na mutanen da aka kashe a makon jiya a ƙauyen Cetahu da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Fulanin matafiya wanda bayanai ke cewa mutanen jihar Ondo ne sun fito jihar Bauchi ne wurin taron addu'o'in sabon shekarar Musulunci. Hanya ta biyo da su cikin garin Jos suka fada hannun matasan da suka hallaka su. Shugaban gamayyar kungiyoyin matasa Fulani a Najeriya Abdulkarim Bayero ya shaida min abin da ya gani da idansa.
Yanzu dai a ido na mun kirga gawake mutum 17. To wayanda suka jikkata gaskiya sun fi 20 domin an dauka rarraba su a asibitoci daban-daban. Gaskiya yanayin akwai abun bakin ciki da alhini sosai ga mutane. Kowa ka ganshi yana cikin damuwa da bakin cikin abin da ya faru, domin wayannan mutanen ba yan Filato ba ne, yan wayansu jihohi ne daban da suka zo suka kai mashi zahiri Bauchi ziyara za su koma gidajensu.
Wani kira za ka yi musamman domin kwantar da hankali?
Gaskiya dole kawai mu ce a yi hakuri, dauka fansa-fansan nan duka ba zai kai mu ga tudun Nasira ba.
Shi ma Ardoyau Idris mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders a ƙaramar hukumar Basa ya ce da idansa ya kirga gawa takwas a lokacin da na yi magana da shi.
Sun gama abinda suke yi a can kasar Bauchi za su koma can kasar state nasu na Ondo. To suka yanka hanya za su bi ta Rukuba Road su zaga ta Wildlife Park. Tuna tafiya homa biyar ne gaba ɗaya a ciki. Shi ne da matasan suka tare su dai gagawa takwas a gabana. Akwai mutum 11 a cikin asibiti. Yanzu roko muke yi hukuma ya taimaka a samu a sauko ga wakin mutanen nan a fito da su a yi zana'iza su.
A bangare guda kuwa shugaban matasan unguwar da lamarin ya auku Godwin Wilson ya ce lamarin ya fara ne da zage-zage tsakanin matasan yankin da matafiyan har ya kai ga abin da ya faru.
To a zagin da suke yi ma juna zage-zage it leads to an fara harbi da duwatsu da wasu ya lidin zuwa abin da ya faru. Ni na gudu daga wajen ma because I'm not used to seeing things like that.
A halin da ake ciki dai rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta ce ta cafke mutane 12 da take zargi da hannu wajen kisan matafiyan tana kuma bin diddige wajen kamo sauran mutanen. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa ya ce suna kan tatsan bayanai daga wurin waɗanda suka kama. Sanarwar ta ce kwamandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalinsu domin jami'an tsaro na nan ko ta ina don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma. A wata sanarwa gwamnan jihar Filato Simon Lalon ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya ja kunnen masu tada fitina ne a jihar wanda ya ce gwamnati ba za ta lamunta ba. Sanarwar ta ce gwamnan ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta kamo waɗanda suka yi kisan don hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zai kuma sai jihar Kaduna inda aka gudanar da taron laksha ta cika shekaru 60 da haihuwa ta tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. Wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Abokai da masoyan Khalifa Muhammad Sanusi na biyu ne da suka shirya taron lakca na shekara-shekara a karan farko domin waiwaye akan rayuwa da kuma nasarorin da tsohon sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu cimma a matakai daban-daban. Kuma a wurin wannan taro ne aka ji sarkin kanan na 14 na cewa shi yana cikin damuwa saboda irin halin da kasar ke ciki.
Dukkanin wani shugaba a kasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamata ya zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki. Ko kai kana cikin tsaro, al'umma ba sa cikin tsaro. In kai baka cikin yunwa, mutane cikin yunwa. Saboda haka kullun aka tuna halin da suke ciki, dole a zama cewa ba a ji dadi ba dan idan ba mu tuna da wannan ba. Amma na da aladar ba zama dauka ba cewa shugabanci na al'umma ne kuma duk abin da ya shafi masa al'umma shi ya kamata mu tsaya akai
ka alakanta dukkanin matsalolin da tattalin arziki ko za ka kara haske
saboda duk wannan da ka duba me yake kawo kidnapping me yake kawo fashi da makami me yake kawo rigima tsakanin makiyaya da manoma duk wato rigima ce akan harkar tattalin arzikin kasa da harkar rayuwa.
Yan siyasa, malaman addini, masana da abokan aiki daban-daban ne dai suka gabatar da makala da kuma sakonnin fatan alkhairi a wurin wannan taro. Kamar da yadda wasu daga cikin masanan da suka gabatar da makala suka yi karin haske.
Sona Professor Salisu Shehu, na yi bitar littafin da aka rubuta ne akan jawabin da Khalifa Muhammad Sanusi ya ranar da aka cire shi daga sarautar Kano zai bar fada.
Wani tasiri wannan jawabi nashi zai yi?
Yana da tasiri kwarai da gaske saboda yayi kalmomi wato na nuna tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala da karɓar kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala wanda muhimmin darasi ne ga mutane a rayuwa. To duk abin da ya same ka ka yadda da kaddara ka tabbatar cewa Allah ne ya hukunta maka haka.
Sunana Tijjani Muhammad Naniya. Abubuwa ne da haɗin su da dama suka haɗu suka sa aka cire shi. Amma in dai mutum akan faɗin gaskiya ne, in dai ya san cewa Allah ne ya kashi matsayi, to abin da ya dace ya faɗa ya kamata ya faɗa na gaskiya. Sai dai ita kanta gaskiya akwai yadda ake faɗar ta.
Malam Ibrahim Ado Kurawa shi ne ya gabatar da makala akan sauye-sauyen da Khalifa Muhammad Sanusi ya kaiwa masarautar Kano a lokacin yana matsayin sarki.
Na farko a matsayinsa na sarki ya yi kokarin hada kan gidan Dabo. Akwai wanda ba su sarauta ba shekara 50 shekara 60 ya kawo su ya ba su sarauta. Sannan a tsarin gidan ya kawo canje-canje da saboda shi ne sarki na farko da ba shi da gwargwara. Sannan na uku ya yi canje-canje na gine-gine tun da rumfaye gidan nan ba wanda ya kawo canji sai shi. Sannan ya kawo canje-canje akan rayuwar al'umma, misali ya yi maganar dokar aure wanda ya tara malamai suka shekara uku suna yi, kuma wannan dokar ita ce za ta taimaka mana mu samu daidaito a al'umma.
Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambol da mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balarabe da dan takarar gwamnan jihar Kano cikin jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2019 injiniya Abba Kabir Yusuf da manya-manyan sarakuna da 'yan kasuwa daga sassa daban-daban na Najeriya ne dai suka halarci wannan taro. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na Amsoshi. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da ke cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya. Dan Allah, ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da yasa ake yi wa manyan sojoji retire dole a duk lokacin da aka nada sabon shugaban soja a Najeriya. Shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan ko dai dokar aikin sojan kenan? Shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma? Mai tambaya Badamasi ɗan da Mumugi mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To idan malam Badamasi ɗan da Mumugi mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar da ma sauran masu bibiyar amsoshin na saurare, ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin waɗannan tambayoyi kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka nada musu sabon shugaba da dai sauransu, wanda wakilin muryar Amurka a ɓangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa, wanda da yake muna da ɗan lokaci zai koma baya can ya dora daga inda yake bayyana muhimmancin kullo da tsarin daina naɗa na ƙasa a matsayin shugaban na sama.
So abin da ya kamata gaba ɗaya inda ana son abin ya aima abin hukunci shine diddai wanda yake na gaban ka ne da kamata a zo a naɗa ka hafsa shi kuma yana soja ba. A aladance ba a dokance ba. Amma kuma na maka bayani wasu kasashen da sun maida wannan din akwai da suke abin ya zama kamar doka.
To yanzu misali yanzu mu dauki General Faruk Gaya misali. Kaga shi kaman yana ƙasa da Solomon Hassoshin
a 37.
Yawwa. Amma na san akwai wanda suke gaba da shi a rundunar sojan ruwa da rundunar sojan ƙasa. Idan abin a sallame su ne waye kuma ta sallame su inda ba suna gabashin sa bane.
Yawwa, wannan magana kuma tana da abin nan. Shi kanshi shi hafsan soja shi ma daukan shi aiki akai ba shi dauki wannan mutanen ba. So a gaskiya wanda yake da haƙin yace mutane su tafi shine ma'aikatan tsaro ko ministry of defense ko kuma kace shi ministan tsaro shine ya kamata ya yanke wannan hukunci. Ka gane ko ya yanke wannan hukunci akan cewa wanda suke kaza su tafi. Banda of course da cewa akwai wanda zan san da kansu ma za su yi ra'ayin kansu su tafi, amma wanda ba su tun ba shi General Haɗin ne ya kamata a ce waye shi ne baya da don ba shi ɗauke su aiki ba. Kwa maganin gaskiya ba duk da yana shugaban soja ba shi ɗauke su aiki ba sa ƙasar shi ko ba shi ne zai ce musu tafiwa. Amma hukuma a nan kuma hukuma wadda take kusa da soja kafin majalisar shugaban ƙasa shi ne ma'aikatan tsaro ai. Ma'aikatan tsaro kenan take kusa da soja.
To wasu na ganin cewar kamar wani al'adan kuma wato ana kashe miliyoyin kuɗi kafin a ce mutum ya kai mukawa manjo general. Amma idan gwamnati ta dauko babban hafsa daga ƙasa sai ga general wanda amfaninsu yana da tasiri a tsaron ƙasa kuma suna da sauran shekaru amma kuma sun tafi, wannan ba ka ga kamar yana illa ga sha'anin tsaron ƙasa?
Ƙwarai ne duk inda aka ce mutum ya kai general a gaskiya an kashe shekaru an kashe kuɗaɗe kuma da akai train din shi ka gane ko har ya kai wannan abin nan din kuma. Magana kuma tana da tasiri akan cewa wai in an ce mutum ya tafi ba wai yana nufin baya da amfani a sojan bane. To amma kuma kasashe da yawa suna da dabarori da yake abinda ake dauka mahimmanci shine meye yake kyau ga kasa. Ka gane ku meye yake kyau ga aikin soja. Shi kuma wannan da aka nada da shi hafsan din gwamnati ta hafsa tana so ta saka mishi mara ya samu yayi aiki saboda ba zai kawo wani dalili ba cewa ai ga abin da yasa na gaza kaji wannan kenan. So waɗannan abubuwan uku su ne za a duba. Amma kuma abin da nake so in tunatar da shi ne akwai wasu ƙasashe da suke tabbatarwa cewa irin wannan zan kira ta banna ne ko kuma dai ba banna ba fasai wannan irin asara an rage ta. Ya za ka rage ta? Yadda za ka rage ta shi ne ka sa matata sosai tun daga farko tsarin soja. Wasu ƙasashe kamar yanzu America lambar general guda nawa ne a soja akwai dokan da majalisa ta kafa akan cewa sojan ƙasa ga lambobin general ba su wuce haka ba na sama ba za su wuce haka ba. To kaga in kai wannan plan din tun daga farko kana matsewa still ana iya samun wasu su tafi din amma lambar za su tafi din kadan ne. To amma gaskiya ni wannan ina faɗan ra'ayina ne mu namu abinda muka samu abinda ke kawo wannan abin shine ba a tace sosai ba.
To amma wani zane kamar na American nan ai wani zai ce akwai rashin adalci a ciki saboda akwai lokacin shekarun da in kai ya kamata ka kai wannan abun. To idan kuma an ce lamban ya cika kuma shekarun ka ya kamata ce ka kai general din nan an kyama ka kamar
a ce an yi su America in kana bin nasu dole ka basu kuma ko da yake in muna la'akari da America muna magana kasa da wata shekara 200 da wani abu suna wannan abu. Ka gane ko ai wannan tatan da nake ce maka daga ran da kuka fito daga NDA tasu an fara wannan tatan za ku fito duka da anini daya. Ba dukan ku za ku samu anini biyu ba, ba dukan ku za ku samu anini uku ba, lambar ragewa yake, ba dukan ku za ku je mejo ba, ba dukan akwai abubuwa da suke la'akari da su. Kai mun fito ɗaya da kai, ni wataƙila zan iya tashi a fita a kafci, kai za ka kai mejo, kai lautan kwallon. So abinda suke shine ba tun aka kai wannan tsuro, kamar ina abin nan da ƙasar Egypt ne ake kiran shi wannan tsururiyan abin da ake pyramid. To shi aikin soja kamar pyramid yake. Ƙasan shi yana da faɗi amma ana tafiya sama yana rigewa. Ka gane ko? So shi yasa ya zama lokacin da za su zo su kai general din a gaskiya sai wane da wane zai kai. So ko za a girgiza din, za a girgizan waɗanda za su faɗi kaɗan ne, saboda dama an tsuke bakin aljihu. So a gaskiya ni a matsayina na mai nazarin da ke ɗauke, ina jin abin da ba a yi ba a Najeriya kenan. Ai yanzu abin da yake kawo wannan abin da shi za a duba a ga yawancin jama'ar za ta zubar aiki, bai zama ɓanna ba. To amma ɓannan ina faɗa maka, ɓannan ta samu asali ne tun daga da, saboda ba a yi wannan tatsatsiniyan ba, ya zama abin ya zama kamar tsini. Ka gane ko?
To idan muka duba ran za da babban harin sojan ƙasa, galibi a cikin masu mukamin manji general ake ɗaukowa. Na sojan sama daga cikin Air Vice Marshal ne, haka na lura daga cikin Rear Admiral ne. Musamman yanzu shugaban ƙasa zai iya ɗaukowa daga cikin Brigadier General.
Alhamdulillah. Ka ɗago wani abu wanda yake yana da tasiri kuma zai iya tasowa nan gaba. Na maka bayanin abin da suke da shi a America na cewa majalisa, kaga a can din Allah mai sarki, muna cewa muna bin mulkin Musulmi, su a can me yi mukamin ma mutumin da za a da shugaban ƙasa zai zaba sun faɗa. Me ye ƙwarewan shi, akwai wasu mukamai da sai ya rike sannan shugaban ƙasa zai zaba a wurin shi. To amma a gaskiya mu din kuma a nan Najeriya ba mu da wannan. In fact a yadda kai magana ba burgejiya ba, in ka fassara abinda tsarin mulki ya ce cewa shugaban ƙasa yana da daman ya haɗa ya naɗa hafsan hafsoshi ko hafsan rundunar ƙasa ko na sama, a gaskiya ba maganan ma mukami. So a taƙaice, in muna so mu yi abin kamar drama, idan shugaban ƙasa ma ya ɗauko kafi ya bashi shugaban soja, ba wata doka da za ka ce an karya, sai dai ka ce ba taɓa yin haka ba. To kuma a nan gyaran soja yana hannun ɓangaren zartarwa da kuma ɓangaren majalisa. To anan gaskiya majalisa ba su aikinsu. Wannan abin da ka faɗa yana yiwuwa, a dokance yana iya yiwuwa, saboda ba inda aka yi ma ba fa ma shugaban ƙasa mu a Najeriya ba fa inda aka yi mishi shamaki a game da maɗaukar soja. So wannan magan kai ba jan ba brigadier ba, in ya ga dama ma mutane sai wannan fasaran kuma haka take, in ya ga dama ma zai ɗauko mi anini biyu ya ce ya sa shi. To kaga aka yi wannan zubar gadan da za a yi, girgizan da za a yi, ai za a girgizan kanya. To saboda kada wannan ta faru din, ni ina ba da shawaran cewa a yi kamar yadda Amerika, tunda su muke koya, su sun yi mistake ne. Ya kamata a specify rank din, wannan ba major general na ƙasan soja ko kuma na air vice marshal na sojan sama ko kuma rear admiral, wannan kawai wata al'ada ce, amma ba wata doka da ta ce shugaban ƙasa a yanzu a yadda ake hannun shi fewu yake zai iya ɗauko kowane soja. Wannan kaga yayi kama da, in ka tuna, kamar yake magana kamar rigiman da aka yi ne lokacin da aka naɗa Hamid Ali, wasu suka je kotu suka ce ya aka ɗauko farar hula an sa shi, ba ina cewa wai za a ɗauko farar hula a sa soja bane, soja ba su da wannan. To amma me aka zo aka tara, sai aka zo aka tara a cikin act din ma custom din, ba inda aka ce wai sai dan custom ne za a ɗauko a sa shugaban custom. So kaga ana son a gyara, sai ka je kai doka. To haka wannan magana da kake, ba ma ana ɗauka major general ne, amma ba wani abu da ya tilasta ma shugaban ƙasa cewa dole ya ɗauko major general.
To yanzu domin Abuja irin wannan yanzu suke rikaya jawa ɗin nan, menene abin yi?
Yawwa, abin yi shine shiri. Shiri. Shiri kuma a gaskiya yawanci aikin na majalisa ne. Kamar yadda na faɗa maka, ai demokradiyyar mu tana ƙara ƙarfi ne, kuma muna koya. A yanzu kaga ko maganar daɗewan soja an zo ana ta bambami, wancan sun daɗe. To shi ma ɗin still magana ne na rashin ba doka. To aka ce ba doka kuwa, shi wanda zai aika ka saka mishi hannu ya abin da yake na, saboda dama abin zaka burke shi shine zaka ce mishi doka ta hana kaza, ko da ka sace babu wannan dokar. So a gaskiya na farko dokoki, kamar yadda nace su Americans su ya kamata su ƴan majalisa su, sannan na biyu su soja ko kuma ince ma'aikatar tsaro, ka gane ko, shi wannan tatse wanda ake yi, saboda ya zama a kowane lokaci lambobin general din da suke da shi lokacin ba da aka nada ya haya fa general da suke so dai wanda suke wannan rank na major general sun kai 120 da wani abu. To a cikin ake sun fi shugaban kasa ya dauki daya, kuma kamar yadda nace baya da wani abu da ya kare shi cewa wai sai dai nemi babban da yafi babban, yana yawa babban kai bai maka ba. To gaskiya ko bai iya ba, yawa ba dole babban sai bai iya, saboda shi soja girman shi girman dadewa ne. I'm sorry to say, wani lokaci ba wai girman kwarewa bane ko girman iya aiki ne, a'a girman soja na farko abin da kake shine na fika aiki, inda kamar mun zo mu duka sa'o'i ne, to shine za a nemi kwarewa. Amma girma na riga ka shiga shikenan, kawai na fika girma, kamar da an riga yi wani kafin a yi fika, haka abun yake. su kaga wannan abu sai a tatsa wannan abun ya zama ai wannan abun da nake cewa kamar na kasar Masar ya zama yana da tsini haka an fito da yawa dunduzu daga NGA za ku tafi anini biyu za ku rage anini uku za ku rage major za ku rage lieutenant kun za ku rage major sai kaga in aka zo karshen shi kanshi kowa ya shugaban kasa wannan zai fi mishi sauki a wurin zaba
sai
an bincika an tatsi ka gane ko to wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan a je na samu wannan girgizan kanyar da ake samu sannan su kuma kamar yan majalisa su dan sa wani dan burki ba wai dan ba su shugaban kasa ba amma yana shi kanshi aikin zojin zai gyaru idan aka yi haka
sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin group captain Garba Shehu mai ritaya da ya ansa mana tambayoyin da wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe.
Madalla wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
A yau Asabar aka bude kakar wasanni ta shekara ta 2021 da 2022 ta gasar kwallon kafar Premier ta Ingila. Don ajiya Juma'a ne dai aka buga wasan farko ta gasar ta wannan sabuwar kakar wasanni tsakanin sabuwar shiga wato Brentford da Arsenal. Inda Arsenal din ta soma da shan kashi a gidan na Brentford da ci biyu da nema. A wasannin gasar da aka fafata yau kuma Manchester United ta soma gangamin ne tare da lallasa Leeds United da ci 5-1. Zakarun Turai ko wato Chelsea ta doke Crystal Palace da ci 3-1. Everton ma ta doke Southampton da ci 3-1. Watford ta yi galaba akan Aston Villa da ci 3-2. Leicester City ta yi nasarar doke Wolves da ci 1 da nema. Liverpool ta doke Norwich da ci 3 da nema. Yayin da Brighton ta bi Burnley har gida ta doke ta da ci 2-1. A halin da ake ciki kuma ƴan kallo sun koma dawowa a filayen wasa na Ingila. Yayin da aka soma sabuwar kakar wasanni karon farko bayan tsawon watanni 19 ana buga kwallon wayan ba ƴan kallo a filayen wasa. Wannan ko na zuwa ne bayan dage dokokin takaita zirga-zirga da bada tazara bayan da hukumomin kasar Burtaniya suka sassauta dokokin kulle na cutar coronavirus a ranar 19 ga watan Yuli. Wannan lamari dai ya faranta ran ƴan wasa da masu horar da su da kuma musamman magoya baya da suka aladanci shedar wasannin kungiyoyin su na gida da na waje har ma da sauran makallata a rufadin duniya.
A sunana Umar Faruk Bukuyu. Hakikanin gaskiya abun gwanin sha'awa ne a ga ƴan kallo cikin filin wasa saboda wani abu ne wanda dama an saba da shi tun bayanwa kuma yana ƙara armashi da kuma sha'awar ita kanta wasar. Mu da muke kallo daga nan wajen inda ake kwallon mu a nan kasashen duniya daban-daban dalilin shigan mu gidajen kallon kwallo kenan saboda wannan ihu-ihun da ake yi. Ma'ana kwallon da aka buga yau tsakanin Manchester United da Leeds United kaga a gidan Manchester aka yi to ƴan Manchester a Old Trafford suna ta yi masu wa'ancan ƴan Leeds United ɗin ihu haka zalika su ma an je gidansu haka za a yi so abin yana ƙara armashi yana ƙara sha'awa za ka ji kamar gabanka ake yi abu ne mai kyau kuma mun ji daɗi dama burinmu da sha'awarmu shi ne a dawo da kwallo tare da ƴan kwallo.
A ɗaya ɓangaren kuma mai horar da ƴan wasan ƙungiyar Arsenal Mikel Arteta ya baiwa magoya bayan ƙungiyar haƙuri akan kashin da suka sha a wasansu na farko na gasar Premier a jiya Juma'a. Karon farko magoya bayan kungiyar sun yi tattaki daga wurare daban-daban a yayin da suke cike da murnar dage dokokin corona to amma kuma ƴan wasan suka tarbe su da shan kashi a hannun Brentford da ci biyu da nema. Arteta dai ya yi gaggawar bada hakuri a wannan karon musamman ga masoyan kungiyar da suka yi tafiya daga wurare domin kallon wasan yana mai ba su tabbacin cewa za su ga canji nan gaba kadan. Ita kuwa kungiyar kwallon kafar Manchester United ta bada sanarwar shefano dan wasan kasar Faransa Raphael Varane daga kungiyar Madrid ta kasar Spain. Varane na daga cikin ƴan wasa mafi kwarewa a wannan zamanin inda kawo yanzu ya sami lashe kofunan gasanni 19 ciki har da na gasar zakarun Turai 4 da gasannin League na kasar Spain 3 da kuma kofin duniya 1. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria.
Sauraro da aka nemi kaka karshen shirin namu baki daya da kuma anjima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya fiya na gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballa nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.